whenever you say to me, I do love
you,
kai sallah raka'a biyu ka roki Allah da addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka nemi zaben Allah, Allah ba zai tabar da kai ba, kuma a daidai lokacin da zakai ka ba ma Allah din zabi, kada ya zama na mutun ka riga kai maili akan kaza kuma shi din kake. Kaga mutun ko addu'a yake baya iya cewa Allah in wannan alkhairi ce a gare ni Allah ka bani, in ba alkhairi bane Allah ka canja, ba zai iya ba. Sai dai ce in alkhairi ne Allah ka bani, in ba alkhairi bane to Allah ka canja ya zama alkhairi, shi ba zai iya hakura da ita ba. So da aka mutun ya sallama al'amarin sa zuwa ga Allah, so wannan shi ma nukta ce wacce take muhimma. Sannan kuma ya bi hanyoyin da shari'ar musulunci suka tsara na neman izinin iyayenta da kuma kawar da kaucewa dukkan wani abin da ya saba ma shari'a na bid'a da rashin kyautatawa da kulla wata mu'amala wacce take mara kyau tsakaninka da wacce zaka aura ko tsakaninki da wanda zaki aura. Daga zaran lokacin da kuka kauce hanya a lokacin da kuke kulla aure, to koda an yi auren ba zai haifar da dami ido ba. So da haka a bi hanya ta shari'a, a kauce wa hanyoyi na badala, a kauce wa hanyoyi musamman yanzu na wannan zamani da muka shigo mai hatsarin gaske. Ka bata tarbiyar yarinya tana gidan mahaifinta, mahaifinta ya bata tarbiya shekara da shekaru, kai kuma rana ɗaya ka zo ka bata masa, ke ma iyayenki sun baki tarbiya shekara da shekaru, rana ɗaya wani wanda baki taba sanin sa ba kawai sama ta ka kuka hadu da shi, ki aje duk abinda iyayenki, ki ci amanar iyayenki, ki aje wancan tarbiyar da suka miki, ki bi hanya ta farki na shedan. So karshe sai ga nadama ce za ta biyo baya tsakanin shi wanda aka aura da kuma wanda wacce aka aura da kuma wanda ya aura. Sannan duk wanda ya kaucewa ya saba wa umarnin Ubangiji da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba zai ga da kyau ba. Allah ya gaya mana ba zai taba ganin me da kyau ba wanda suke saba ma umarnin Ubangiji. To ana ji musu tsoron fushin Allah da azabar Allah ta tabbata a gare su. So da haka mutum ya bi hanyar da ta dace yayin da zai kulla alaka, sannan kuma a yi kokari a kamanta abin da yake na shari'a a wajen neman aure, ya zama na babu ƙarya a ciki, gaskiya da gaskiya ce. So idan ka samu mai addini, ita ma ta samu mai addini, to wannan shine zai iya sanin menene haƙƙin da yake kansa a kanta, sannan ita ma ta san haƙƙinta akan mijinta. Allah madaukakin sarki ya daura nauyi na haƙƙin mace akan mijinta. Mutane sukan kalli wasu abubuwa wanda suke na zahiri, wani yana ga ci ne da shayarwa kawai da sutura da muhalli, wanda koda shi ne daman abinda a wajen daurin aure ma ake fada. So amma akwai abubuwa da dama wanda shi ma haƙoƙi ne na mace akan mijinta. Bayan ciyarwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da ita lokacin da kaci, ka tifatar da ita lokacin da ka tifatar da kanka, sannan kuma ka bata mazauni, sannan kuma kai mu'amalance ta mu'amala mai kyau. Allah ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi mu'ashara da su, ku yi zamantakewa da su ta hanyar kyautatawa. Wannan yana kunshe da abubuwa masu yawa. Babban abin da zai baka madubi shine duk wanda zai aure yana da kyau ya je ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya yake mu'amalarsa da iyalansa. Akwai tausasawa, akwai jin kai, akwai soyayya, akwai mutuntawa da girmamawa, da girmama ƴan uwanta, da girmama makusantanta. Wannan in ka duba asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk zaka ga wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa shine shugaban halitta, amma haka zaka ganshi wata rana yana yin shara a gidansa, wata rana yana ayyuka na yau da gobe na gida, yana taya a lokacin da ya samu faraga na lokaci. haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce haka yake taya mu aiki daga zara an kira sallah kuma shikenan duk abin da ake tayawa aiki ya kare wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutunta iyalansa yana nuna musu kauna yana nuna musu soyayya soyayya yana kuma jin kansu yana tausaya musu yana mutunta ƴan uwansu da iyayensu mu duba Khadija bintu Khuwail yanda ta kyautata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habbayar rasuwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawayenta ma bai basu ba yana mutunta su barantana kuma ƴan uwanta na kusa haka manzo Allah zai sa in an dafa abinci ko in an yanka yace akai gidan wacce saboda kawar Khadija ce kawa ba fa ƴar uwarta ba saboda kawarta ce kaga wannan akwai mutuntawa amma so da dama zaka ga mutun ya auri mace amma iyayenta ma ba a komai suke a wurin sa ba kaga mutun matarsa ta aure yana kutittuma mata ashar yana kiran iyayenta yana zagin su yana nuna mata cewa shi fa ba shi ba iyayensa ba iyayenta baya shiri da iyayenta kuma yana zaune da ita wannan wace irin dabi'a ce wace irin dabi'a ce ba daidai bane ba mace kaga yana mutun yana zagin matarsa zagi ya zage ta ya ci mutuncinta kuma bayan su waɗannan iyayen da kake zagi su ne ka je ka kwantar da kai a wurin su suka baka ita mutun ba aka baka su kutun da guda ya rayu da ita tun tana yarinya shine yake daukar nauyin ta ya tarbiyantar da ita tun bata san me kanta ba har sai da ta zama mutun daidai lokacin da za a more ta amma ya dauke ta ya hakura ya sadaukar maka da ita akan wani abu kai ka san ba biya kai ba ba siyanta kai ba kawai dai ka ba da wani abu ne na shari'a da ta sa an mallaka ma wani haka zai dauke ta ya bar ya raba ta da garin su ma gaba daya ya raba ta da cikin ƴan uwanta sannan kuma irin waɗannan mutanen da suka maka ai babu karamci babu girmamawa babu alkhairi wallahi sadama mutun ya dauki essa ya baka sukutum ya aura ma wannan karshen amuntaka kenan ya gama amincewa da kai so da haka duk wanda ya ci amanar wannan amana da aka bashi to wallahi Allah ba zai bar shi ba dole zai fuskanci fushin Ubangiji kaga mutun yana zagin matarsa yana wulakanta ta a gaban mutane a gaban ƴaƴanta wani kaga har makwabta suna zuwa suna raba shi tsakaninsa da matarsa wannan ba mu'amala bace ba mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a wurin kiran sunan matansa yakan saka yawa saboda girmamawa shine shugaban alitta in ya ga dama zai iya kiran babanta ma zai iya kiransa da sunanta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka saka yawa wane ya ce mata ummu fulan nana Aisha bata taba haihuwa ba kowa tana da alkunyarta tace ya rasulullah a sanya mu da mizamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimata ummu abdullah aka mata alkunya da dan yar uwarta asma binti abubakar sannan kuma a wurin sunanta wani lokacin ma saboda nuna kauna da abin nan sai ya malƙoye sunan ya fade shi irin yanayin da za ta ji dadi ba za a ce Aisha ba wani lokacin ya ce Aisha ya dan yi shi san yanda nuna kauna da tausasawa su wannan abu ne mai mutukar muhimmanci mu sani cewa amana ce manzo Allah ya ce ina muku wasici ga mata ajiye mun karanta yana daga cikin kyawawan dabi'u shine mutumin da yake mai taushi ga iyalinsa su daka wannan shine abinda ya kamata kowane mutum ya sani cewa su wannan iyalai amana ne a wurin su ka zauna da ita mu'amala mai kyau mu'amala ta tausasawa ta jin kai sannan kuma kamar yadda muka faɗa ba ci da sha bane ba kadai haka kuma ilmantar da ita so da dama ana samun matsala sai ga mutun ya je ya dauko yarinya daga makaranta yar makaranta ce la'alla hafiza alqur'ani ce ta haddace alqur'ani malamanta sun yi shekara da shekaru suna ku shikenan daga ta yi aure shikenan ya rufe mata karatu shi bai yi ba kuma ba zai bata ta yi ba wannan kuskure ne rayuwar kai ma ba za ta maka dadi ba sai da ilimi haka shi yasa matayenmu wajibin mu ne mu karantar da su. Idan ba za mu iya karantar da su ba, su mu tura su makaranta. Wannan ba da yawa wasu suna da ra'ayi, ra'ayi ne ba mai kyau ba. Mutum ya ce shi matansa ba za su je karatu ba. Eh, ba za su je ba to ka nemo musu wacce za ta koya musu. Ko mace ce, in baka yadda namiji ya koyar ba. In babu ko namiji ne, ai uzuri ne. Ko kuma ka tura su makaranta. Saboda rayuwar ba za ta yi ba babu ilimi. Duk wannan abin da kake so na farantawa. Mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an halicci su ne da kashin hakarkare. Daka a karkace suke. Idan ka bar su za su lankwashe. An kuma kace sai ka mike su sun zama straight sun zama akan hanya, to zaka karya su. Karya su ka shine ka rabu da su. So daka mutumin halittar da take haka aka halicce ta, kaga tana buƙatar tunasarwa da nusantarwa a koda yaushe. Za ta kauce kana dawo da ita hanya, za ta kauce kana dawo da ita. Wannan karatun shine zai rinka dawo da ita hanya. Nawa ne matan da suka halakar da mazajensu, suka raba su da duniya? Wannan ungurmin jahilci kenan. Wallahi inda imani da ilimi da karatu, to zai saita ta ba za ta aikata irin wannan aika-aikan ba. Wata akan kishiya ta kwammace duk a mutu, ta kashe kanta, ta kashe kishiyar, ta kashe mijin gaba daya. Ko ta kashe ka in ya so daga baya ta biyo ta yi nadama. So halitta irin wannan akwai buƙatar nusantar da ita, koyar da ita addini. Duk abin da za a yi a gidanka ya zama na tsari ne na musulunci. Mai musulunci ya ce ka yarda za ka rayu da ita tun a neman aurenta, ka nuna mata ga ɗabi'unka, ga kuma abin da kake so a rayu a kai. Ba rayuwa ce ta 'yan duniya ba, ba rayuwa ce kawai ta zamanantaka ba, ta yayi, a'a. Yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, haka za ka rinka gaya mata. Haka manzon Allah yake da iyalansa, haka manzon Allah yake da iyalansa. So da haka dole ka karantar da ita. Idan ba ka da lokaci, kuma galibi ba a iyawa, ko da kai malami ne, ka ce ka taƙaitu da karantar da iyalanka kadai, so ba zai gabata ba, zai wadatar ba. Ko da ka iya, dole akwai buƙatar ta rinka jin saƙon daga bakin wani ba kai ba. Ko da ku a wani lokacin kana taimakawa, to akwai buƙatar tana ji daga wani ɓangare. Wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske. Da aka kuskure ne, kuskure ne mu bar matanmu ba sa zuwa karatu, ko kuma a'a da sun yi karatu, ka zo ka kashe mata karatun ta, ka lalata mata karatu. Ta dawo gidanka daga ta ɗebi shekaru sai ganta kamar wata jahila ba ta taɓa karatu ba. So wannan haƙƙi ne, kuma in kai haka ka ci amana. So waɗannan kenan. Haka kuma a janibi na mace, ita ma akwai haƙƙoƙinta, haƙƙoƙinka a kanta, wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljannata tana mai tana ƙarƙashinka. Yi maka ɗa'a shine hanya makusanci yadda mutum da mace za ta iya samun rabauta da gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta yi sallolinta guda biyar, wa sama shahraha, ta yi azumi na Ramadan na wajibi da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mata, wa ata'at zawjaha, ta yi biyayya ga mijinta, manzo Allah ce tadkhulul jannata rabbaha, ita al'amarinta ba wahala. Ta yi azumi, ta yi sallah, ta yi biyayya ga mijinta, Allah manzo Allah ya ce za ta shiga aljanna ubangijinta. Su daka dukkan nauyi da yake kanta, ita ma wanda haƙƙinka ne, duk abin da za ta yi zama a ƙarƙashin umarninka, za ta kiyaye kanta. Ita ma kiwo ce, aba kiwo ce, an ba ta kiwon gidanka da iyalanka da komai, kuma Allah zai tambaye ka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, daga ciki almar'atu ra'iya, ita ma mace abar kiwo ce, mai kiwo ce, kuma Allah zai tambaye ta akan gidan mijinta da ƴaƴanta, da kula masa da dukiyarsa, da tarbiyyar ƴaƴanta, da kula da kanta, da kanta. Shi kansa wannan wani abu ne wanda Allah zai tambaye ta. Ba za ta shigo da wanda bai dace ya shigo gidansa ba, ba za ta fita ba sai da izininsa. Kai hatta wasu nau'o'i na ibada da aka farlanta wanda yake na neman lada ne, musulunci ya ce idan za ta yi zama ta yi da me da izinin mijinta. Yau mace in za ta yi azumi na tatawu'i, to bai halatta ta yi ba sai ta nemi izinin mijinta, matsawar mijinta yana gari. Kaga wannan yake nuna maka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle kofa, yace da a ce zan umarci wani yayi sujjada ga wani kaga abinda ba a yi kenan wannan kololuwa kenan abinda ba za a taba yi ba kuma ba za a yi ba kuma duk wanda ya fita da musulunci maza Allah ce da zan umarci wani yayi sujjada ga wani la amartu al mar'a da na umarci mace an tasjuda li zawjiha ta yi sujjada ga mijinta sai dai ba a sujjada sai ga Allah kadai wanda yake nuna karshen biyayya kenan so da haka in ta kiyaye dokar ubangiji ta rabauta idan ta yi sabanin haka to zai zamana za a samu matsala so da haka in dai an kulla alaka din alaka wacce take ta addini da tsari na musulunci kuma an bi hanyoyin da suka dace wajen kulla alaka to ku shakka babu zamantakewa za ta yi kyau kuma wannan zaman yanda take matarsa a duniya to haka kuma za ta zama matarsa a cikin aljanna insha Allah to bayan haka kuma a wannan zamantakewar ta su dole za a samu mai hayayyafa za su haifa daga maza ko mata gurgurdan yanda Allah ya bada Allah madaukakin sarki yakan yi baiwa ita haihuwa arziki ce kuma baiwa ce da Allah yake yi yake raba wanda ya so wani ya ba su namiji wani ya ba shi mace wani ma kuma Allah ya haramta masa Allah ya ce lillahi ma fis samawati wal ard yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur wani yana masa kyautar ƴaƴa mata wani kuma ana masa kyautar ƴaƴa maza kamar yanda yake mace mai yawan haifar maza wata haka take mai inas kenan midkar mai yawan haifar maza mai inas mai yawan haifar mata haka Allah yake yin wata dukka ga ƴaƴanta mata ne dukka ga ƴaƴansa mata ne wani kuma Allah ya bashi namiji da haka duka wannan kyauta ce daga Allah wani kuma Allah ya hada masa auyu zawijuhu zukranan wa inas wani kuma a hada masa maza da mata Allah ya ce wa yaj'alu man yasha aqima wanda kuma Allah ya so sai ya bashi kawai bakarari baya haihuwa kuma duk inda yake neman haihuwa ya je ba zai samu ba duk yanda zai Allah ya hana so kaga kenan ashe ƴaƴa indai akwai indai arziki ne kuma Allah madaukakin sarki ka iya hana wasu ma ga wani can Allah ya bashi duniyar Allah ya bashi arziki ya bashi in siyan dan ake da kudi zai iya siya amma Allah ya hana masa da yazo daga min sulbihi wannan zaka gane cewa wannan ni'ima ce da falala daga Allah madaukakin sarki ashe duk wanda Allah ya bashi wannan to ya kamata ya riƙe wannan kyautar da amanar da Allah ya bashi ashe ƴaƴa suna da kimar da har Allah zai iya hana wani kuma alhalin yana so kai ya baka shi yasa Allah ya ce kada mu kashe ƴaƴan su ƴaƴa arziki ne arziki ne Allah ya ce kada mu kashe ƴaƴa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ko nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta ku kakka ji tsoron talauci ba kai kake ciyar da kanka ma in aka bakka da shi wallahi ba ka iya ciyar da kanka ba dukkan wata rai tun tana cikin mahaifarta Allah yake sawa a rubuta arzikinta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dayanku ana halittarsa a cikin mahaifiyarsa ya ga dauri da yake kaiwa daga dugan mani ya zama dugan gudan jini ya zama tsoka daga karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a umarce shi da abubuwa guda hudu daga ciki bi katbi rizqihi za a rubuta masa arzikinsa kuma babu wata rai da za ta mutu ta bar raguwar arzikinta wallahi durran da Allah ya halitta to yana zuwa ne da arzikinsa kuma sai ya cinye shi tas sannan ya bar duniya baka gani bane ba wani zai zo yana rayuwa amma abincinsa ya kare kuma kwanakin ba su kare ba sai ga shekara kwana da kwanaki a ce baya cin abinci baya shan ruwa abincin ya kare abin da Allah ya rubuto masa zai ci ya kare iskar sora kana tana karewa sai ba duniya so da haka kada mu kashe ƴaƴanmu saboda tsoron talauci sai haka kuma mu tarbiyantar da su a bisa abin da shari'a ta koyar. Mu guji dukkanin amana ce wanda Allah madaukakin sarki ya bamu, kamar yadda muka karanta hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, da haka iyalanka amana ce kuma Allah zai tambaye ka akan amanar da aka baka. Da haka dole mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan tafarki na addini, mu sadar da mu hada su mu dasa musu imani da tsoron Allah. Yaro tun yana karami ka nuna mai waye Allah, tun yana karami mu yanzu sai ga sai a ce tunda mutum bai kai taklifi ba ka samu kankanin yaro kana ce mai ji tsoron Allah, sai aka kama wani sabon mahaukaci ne. Saboda ana ga to ai yaro ne, to ina yake da wayan ma da za a ce mai wallahi yaro kana ce masa ka ji tsoron Allah babu kyau, wallahi yana tasiri a tattare da shi tun bai san waye Allah ba. In yi abu ka daina tsorata shi da dodo ko kuma a za a gaya wani a ba kyau, Allah baya so, to a haka ya taso, to za ka sa masa tsoron Allah da ganin girman Allah maɗaukakin sarki. Sai ya ga duk lokacin da zai aikata wani abu daga ya tuna Allah zai bari, yana tasiri. Wannan shuka ce wanda ya kamata mu dasa ma ƴaƴanmu tun suna ƙanana, mu alakanta su da Allah maɗaukakin sarki. Ba mu gani bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake gaya mana da Abdullahi ibn Umar a wurare daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da su, yake cewa na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa. Manzon Allah yake cewa ya gulam, in aka ce gulam malam ai yaro karami kenan, karami wanda bai kai munzalin balaga ba, dan karami ma shine ake ce mai gulam. Amma haka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ihfazullah, ka kiyaye Allah yahfazuka. Ba babba yake gaya ba, bai ce a wannan karami ne bara sai ya girma, yace ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka, ka kiyaye Allah zaka same shi a gaban ka. Yace ka sani in mutane za su hadu gaba daya akan su cutar da kai, ba su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara maka. Haka inda za su amfanar da kai ba za su amfanar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya kaddara maka. Duk lokacin da kaga zai aikata wani abin da bai dace ba, ima zaka nuna masa Allah ga abin da Allah ya ce. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aci abinci, sai ga wani yaro ya zuro hannunsa na hagu, ya zuro hannunsa na hagu zai ci abinci. Ana nuna min lokaci, manzo Allah sai ya kama hannunsa saboda hannun hagu zai ci, yace ya gulam samilla, ya kai yaro ka ambaci Allah, wa kul bi yaminika, kaci da dama, wa kul mimma yalika, kaci gabanka abin da yake gabanka. Kaga wannan duka tarbiya ce ta musulunci. So wannan haka ake so mu tarbiyantar da ƴaƴanmu ta kowane bangare, wajen kwanciya, wajen cin abinci, wajen ko menene, girmama na gaba, ganin mutuncin manya, sa masu tsoron Allah, duka wannan abubuwa ne da ya kamata mu tarbiyantar da ƴaƴanmu. To sai ga rayuwa ta yi daɗi, sai a samu family wanda yake nagartacce, sai a samu al'umma wacce take wanda za ta amfana. Ana nuna mun lokaci, kuma dama wannan lokaci ne wanda yake takaitacce, kada mu rike mutane sosai. Ina ga zan tsaya da waɗannan kalmomi tare da cewa ba mu ba ma maudu'in haƙƙinsa ba, so amma abin da na faɗa daidai, Allah ya haɗa mu cikin ladan wanda na yi kuskure, kuma Allah ya yafe min daga gare ni ne. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.